sana muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata 25 ga watan Janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani rahoto da kungiyar Transparency International mai yaki da cin hanci da rashawa da kungiyar CISLAC suka fadda ya nuna cewa Najeriya na samun koma baya a yakin da take yi da cin hanci da rashawa. Ga abinda member kungiyar CISLAC Hajiya Hadiza Sani kan giwa ke cewa game da batun.
Jai bayan da Najeriya ta yi wato ana samun cases na cin hanci sun karu, ba wai ana nihin cewa hukumomi masu yaki da cin hanci ba su aiki ba, ba su ake nihi ba. A cikin kasar ana karɓar cin hanci ana rashawa, to cewa ya karu.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa al'ummar Kwandago ɗan Isa da ke Maradi a Nijar na kokawa akan matsin talauci sanadiyar dakatar da ayyukan haƙar zinariya da hukumomin ƙasar suka yi a yankin. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Amurka ta gargaɗi Rasha a yau Talata cewa za ta fuskanci takunkuman tattalin arziki masu tsauri cikin gaggawa idan ta kai mamaya fiye da irin yadda Moscow ɗin ta kai a yankin Crimea na Ukraine a shekarar 2014. Mun shirya mu aiwatar da takunkumin masu matukar muni da ba a aiwatar da su ba a shekarar 2014. Wani jami'in tsaron ƙasa yana faɗa wa manema labarai a Washington. Hakan na nufi ba za mu bi abubuwa a hankali kamar yadda aka yi a baya ba. Ya ce a wannan lokacin za mu faro ne ta sama da tsauraran matakai kuma mu saura a wurin. Jami'in da ya nemi a sa kai sunansa ya ce Amurka tana shirin kakaba sabon takunkumai a kan tsarin aika kayayyaki na Rasha wanda zai yi mummunan illa ga tattalin arzikin ƙasar ta Rasha. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da kisan da aka yi wa wata 'yar jarida a ranar Lahadi a ƙasar Mexico, mutum na uku cikin shekara guda kacal. An gano Lourdes Maldonado Lopez da aka harbe aka kashe a cikin mota wajen gidanta a garin Tijuana da ke arewacin ƙasar. Kisan nata na zuwa ne kwanaki bayan da ta yi nasara a kotu akan Jaime Bonilla, mai kafar yada labarai da aka zaba a matsayin wakili na jam'iyyar shugaban kasar Andres Manuel Lopez Obrador. Maldonado ta zargi Bonilla da aikata rashin adalci ga tsarin kwadago bayan da aka kore ta daga kamfanin na Bonilla. Ita dan kanta ta kai kara ga shugaban Lopez Obrador da ya taimaka mata a ɗaya daga cikin tarukan wuni da ya saba yi a wancan shekarar saboda tana jin tsoron rayuwarta na kan haɗari. Kungiyoyin kare haƙƙin bala'adama sun ce ƙasar Mexico na cikin ƙasashe mafi yawan haɗari ga rayuwar 'yan jarida. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da sanyin safiyar yau Talata, a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Gwajin makamai malinzami karo na biyar da Pyongyang ɗin ta yi a sabuwar shekara. An harba makamai masu linzamin ne a wani yanki a cikin ƙasar kanin faɗi a gabashin gabar tekun Koriya, a cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu na Yonhap. Ma'aikatar sojan Koriya ta Kudu ta tabbatar da gwajin makama a cikin wani sako da ta aike wa murya Amurka, tana mai cewa hukumomin nanan na gudanar da cikakken sharhi akan lamarin. Ya zuwa wannan lokaci na sabuwar shekarar, Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda takwas a lokaci daban-daban sau biyar. Ko a makon da ya gabata, Koriya ta Arewa ta yi barazanar sake fara gwaje-gwajen makamanta masu cin dogon zango da na nukiliya. A baya-bayan nan dai, Koriya ta Arewa ta nuna rashin jin daɗinta ga abin da ta kira manufar ƙiyayya na Amurka, musamman ma akan batun haɗin gwiwar soja tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Rasha ta kara sunan Alexei Navalny, mai sukar lamirin Kremlin da aka taɓa ɗaure shi da wasu da dama a cikin jerin mutane da ta ayyana 'yan ta'adda masu tsaurin aƙida a ci gaba da gwamnati take yi na fatattakar ƙungiyoyin raji a ƙasar. sanya Navalny da wasu mutane biyar abokansa. Ya bayyana ne a cikin wata rajista a yau ranar 25 ga watan Janairu, wadda ta dora su a matsayi guda da kungiyoyi masu tsananin akidar son ƙasa da kuma kungiyoyin ta'addanci na ƙasar waje kamar Taliban da IS. Wannan mataki shine na baya-baya a kokarin murƙushe kungiyar siyasar Navalny da doka ta haramta da kuma kungiyoyin raji da dama. Bayan sama da shekara guda da ya wuce tun lokacin da Navalny ya dawo daga ƙasar Jamus, an tsare dubban masu zanga-zangar goyon bayan mai sukan lamirin Kremlin, inda aka daure wasu da dama. A ƙarshe, mutane da dama sun mutu a ƙasar Kamaru bayan da masu sha'awar ƙwallon kafa suka fada cikin turmutsutsu a kofar sabon filin wasa domin kallon wasan Kamaru mai masaukin baki a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Ma'aikatar yada labaran ƙasar ta CRTV ta ce mutane takwas cunkoson ya kashe a lokacin da dubun dubatan mutane suka yi yunkurin shiga filin wasan na Yaounde Olympic da ke birnin Yaounde a jiya Litinin domin kallon fafatawar tsakanin Kamaru da Comoros a zagayen gasar da ya kunshi kungiyoyi 16. Hukumar kwallon kafar Afirka ta CAF, wadda ta shirya gasar cin kofin, ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa tana nan tana gudanar da bincike akan lamarin domin samun cikakken bayani akan wannan hadari. Kada tana tuntubar hukumomin Kamaru akai-akai. Jama'ai sun yi kokarin takaita mutane da za su je kallon wasa a filin mai daukar 'yan kallo 60,000 zuwa kashi 80 cikin 100 saboda nuna damuwa akan COVID-19.
Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Wani rahoto da kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta Transparency International tare da kungiyar CISLAC suka fitar ya nuna cewa Najeriya na samun koma baya a yaki da cin hanci da rashawa, inda suka ce matsayin Najeriya a mizanin kasashen da cin hanci da rashawa suka yi wa katutu ya ƙara faduwa ƙasa da maki biyar. Wato ƙasar na a matsayi na 154 daga cikin jerin ƙasashe 180. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Kungiyar CISLAC da ke kula da reshen kungiyar yaki da cin hanci da rashawa ta Transparency International a Najeriya ita ta kaddamar da wannan rahoto, inda ta bayyana cewa Najeriya na dauke da maki 24 cikin 100 a binciken da aka gudanar, wanda ya nuni da cewa an samu rauni a yakin cin hanci da rashawa a kasar a shekarar 2021 idan aka kwatanta da shekarar 2020. Awal Musara Sanjani shike zama shugaban kungiyar a Najeriya.
A wannan rahoto da muka kaddamar ya nuna mana kan cewa akwai matsalolin cin hanci da rashawa da suke da karuwa a Najeriya. Yanzu haka, kamar yadda aka kwatanta kasashe da aka auna cin hanci da rashawa da yake faruwa musamman a ma'aikatan gwamnati a cikin kasashe 180, Najeriya ta zo na 154. Sa'annan a cikin mizanin da aka dada aunawa, mun ga kamar Najeriya ta dada ci baya a cikin 100, Najeriya an same ta ta hawo kan maki na 24. In aka duba sakamakon shekarar da ta wuce na wannan rahoto, ya nuna mana kan cewa Najeriya ta ci baya har waje 5 a cikin dakika na yadda aka auna cin hanci da rashawa. Wannan abun bakin ciki ne, abin takeici ne.
To ko menene illar da hasashen rahoton da kungiyar Transparency International ta fitar ke nuni da? Hajjia Hadiza Sani Kangewa na ɗaya daga cikin manyan mambobin kungiyar ta CISLAC.
Jaya bayan da Najeriya ta yi wato ana samun cases na cin hanci sun karu, ba wai ana nihin cewa hukumomi masu yaki da cin hanci ba su aiki ba, ba su ake nihi ba. A cikin kasar ana karɓar cin hanci ana rashawa, to cewa ya karu saboda akwai wasu alamomi da ake dubawa da kuma rahotanni na kungiyoyi su ma waɗanda suke irin wannan waɗanda muka lista ta farkon wannan rahoto, kamar irin su World Bank. Akwai kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu na duniya waɗanda dama kowace shekara suna wannan survey. To daga nan aka tattaro aka ga cewa Najeriya ta ci baya. Wannan babban illa ce dan zai iya shahuwan masu kawo jari investors cikin kasa. Na biyu kuma akwai kunci ga su ma al'ummar kasa, saboda idan ba a dauki wasu matakai ba abin zai shafi al'umma sosai. A kuma wannan rahoto ba abin da za a yi watsi da shi ba, abin da ya kamata a dauki matakai dan ko an ce a'a ba a yi ba. Kai da ni da Malam Musa da Malam Bello suna cikin al'umma kuma suna fuskantar matsaloli.
To sai dai ga kwarar kwararre a fannin cigaban kasa kuma jigo a jam'iyyar APC Dr. Ibrahim Dauda Bello ya bayyana cewa akwai abubuwa da dama da suka kamata a yi la'akari da su a ayyukan da wannan gwamnati ke yi.
Akwai abubuwa da yawa da ya kamata mutane su fahimta. Gwamnatin nan da ta shigo ta taka rawar gani wurin yaki da rashawa da cin hanci da almundahana da dukiyoyin jama'a, wanda a yau akwai mutane wanda gwamnoni ne da wasu manya wanda an dau hukunci akan su, sannan akwai abubuwa da ya zartar wanda sun daga mataki ko matsayin Najeriya a idanun duniya.
Sakamakon binciken da na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke fama da matsalolin rashin tsaro a fadin kasar da rashin ayyukan yi da kuma bankado wasu ayyukan jami'an gwamnati na sama da fadi da kudaden al'umma, da binciken da 'yan jarida suka gudanar da dai sauransu, duk wanda ikrarin da gwamnatin kasar ke yi na cewa tana yaki da ayyukan cin hanci da rashawa a kasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton. Yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Niger. Al'ummar Kwandago dan Isa da ke Maradi na kokawa da matsin talauci da suke fuskanta tun bayan da hukumomin kasar suka dakatar da aikin haƙar zinari sakamakon hatsarin raftawar rami da aka samu, har wasu mahaƙa suka mutu. To ko yaya rayuwar waɗanda suka ci moriyar wannan aikin a baya take yanzu? Wakilin muryar Amurka Mansur Sani ya aiko mana da wannan rahoton daga Maradi.
Dubunnan al'umma ne suka saba a lokacin aikin haƙar zinariya da aka yi a ƙauyen Kwandago dan Isa Maraki da ke da iyaka da Najeriya, kama daga masu tuna, masu saye da sauran al'umma da ke saye da sayar da ababen buƙatu a wajen. Ranar 8 ga watan Nuwamban shekarar da ta gabata ne ramin ya rufta da wasu masu aikin haƙar zinariyar da ya zamo ayyalinsu, dalilin da ya sa hukumomin gwamnati suka dakatar da aikin. Game da haka, ga kokarin wasu daga cikin waɗanda suka mori wannan waje da ma sakonsu ga gwamnati.
Sunana Ibrahim, daga nan Maradi muka je can. Gaskiya mu ban mu ji dadi ba. Ba muna roƙon gwamnatin mu dai saboda Allah a ji wannan lamari a sasanta a gyara.
Kowa ya shiga harkar zinari ne yana samu, yana ci da iyalin shi. Amma yanzu masalar da an ka samu kuma yanzu an rufe wannan wurin. Abun ji akwai ya dawo. Sace-sace na wayoyi wannan aikin da mun karasa a nan na harkar zinari nan ya ka muna koma baya sosai. Muna roƙon wannan gwamnati mai daraja wadda an yi ta saboda ta ji kokan talaka, ta san irin dokokin da za ta shimfida ma wannan komin tamu a maida mata wannan aiki saboda mutane su samu abin yi.
Daga makwabciyar kasar Nijar nake zuwa a garin Dan Isa. Lokacin da ci gaba ya zo aka samu wajen samun abinci na haƙa zinare, na gama da jibiyar katsina a dafo abinci a zo a saida domin ta kai a gari da shago da gidan haya ma an kame ne shi ya yi wahala saboda ci gaban da ya samu. Tana neman gwamnati da ta yi haƙuri ta duba abin nan ta tausaya ma al'umma da ke area nan gaba ɗaya.
Ko me hukumomin garin na Dan Isa za su cewa game da haka? Abdu Mai Gero shine magajin garin.
Mafi yawancin wannan gine-gine da aka yi su aiki ne ba bisa ka'ida ba. Tun lokacin da aka rushe shi mun zo musu faɗakar da mutane cewa to gashi an rushe shi kuma ga dalilan da suka sa aka rushe shi. Ministar Dedin wannan mai kula da harkokin arzikin ƙasa su yake da shahararrai wanda sun shahara da suka wannan aikin, kuma su ma suna nan suna binciken su ne suka shirya za su yi bayani da suka wannan.
Wani irin amfani ko alfano za ku iya tunawa da wannan aiki ya kawo?
Lokacin da ake aikin mun fahimci cewa ga wannan karantar mai ya rage sosai sosai. Dan sace-sacen da ake cikin gwamnati dukkan su sai mutum ma gaba ɗaya sun zama babu. Duk da mutane da sun shaida ta kana ma a yadda abin ka da kuma ka zo ka tunci abin ka. A lokacin da ba a saba cewa ba abincin gona kai gona wanga. Da kai wani girbi ka aje shi haka nan ga nan ba wanda ya damu da shi ka wadin wannan lokacin. Duka kan kwanciyar hankali, duka kan tattalin arzikin gona din ma gaba ɗaya.
Sai da wannan aikin haƙar zinariya ya sa wasu mutanen yankin komawa sarandan man fetur tsakanin Najeriya da Niger. Sai kuma gashi a wannan mako da ya wuce ne gwamnatin jihar Maradi ya tabbatar da dokar hana wannan sana'a. Ko me magabatan yankin na Dan Isa ke yi don samar wa mutanen su abin yi? Abdu Mai Gero magajin garin ya ƙara da cewa
yanzu akwai burjikan da ke garin bakin gurguru suna nan suna da niyyar daukar matasa su ba su horo aiki su kama musu kuma su ba su jari. Bayan shi ma akwai wanda furuzo wanda ke garin mana hanyar jirgi na kasa a wanga na Kano Maradi, shi ma yana da wani burin daukar matasa musamman wanda komin kin na Dan Isa da komin kin da yawa Allah ya shafa inda zai bi din nan domin ya ba su horo kuma akwai a masa aiki wanda zai hana su wannan zaman banza.
Da zani baka da ina baka masu iya magana ke cewa ungu ta fi su fatan hukumomin za su kawo agajin gaugawa ga dubunnan mutanen da ke zaune ba su aikin komi a wannan yanki da ke fuskantar matsalar tsaro. Mansur Sani, sashen Hausa na muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Mansur Sani da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
A yanzu haka dai al'ummomin da ke zaune a birnin Mina, fadar gwamnatin jihar Niger Nigeria na fuskantar karancin ruwan sha, al'amarin da ke barazana ga lafiyar al'umma da kuma kawo cikas wajen zuwa karatu a cikin lokaci. Bayanai dai sun nuna cewa a gefe guda masu sana'ar sai da ruwa da aka fi sani da ƴan garuwa kakar su ci ta yanke saka. Da dama dai daga cikin unguwannin da ke birnin na Mina, jama'a maza da mata na ta haƙilon neman ruwan da za su yi amfani da shi a gidajensu. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana ƙoƙarin shawo kan matsalar ƙarancin ruwan shan da ya addabi birnin na Mina. Alhaji Ali Doma shi ne mai unguwar Tai Village da ke birnin na Mina. Yayi karin haske akan yadda suke fafutukar neman ruwan da za su yi amfani da shi a gidajensu.
Yanzu ka ga yanzu maka wuce matana yana wuri da yara da gora suna lailuwa. Lailuwa san zawa ba mu da ruwa tai gaskiya ba mu da ruwa. Bo ana yi bo kuma inda ya yi bo na kuɗi ne ya shiga. Masu ba ni da suna kama ruwa akwai su jawa.
A nawa kuke sayar ruwa?
To muna sayar ruwa Darbiya. Ba da daya ba zai maka kariya ba sakana da ana cewa kuma bon an ce mai baro ko jirana ya koni har yau ban gama jara ku ba mu duka wanda jiran shi ya koni ba wanda ya taɓa gwamnati ya taɓa ce mun gode ma ya baro sun ji baro ne sun ana kashe wuta da shi ina ganin baron da ya kashe wuta nan ya kai 30 yanzu haka da muna ciki wahala ruwa ya shiga kana dashi kai hudu mata suna tafita waje. Kai hudu suna fita waje da su lalai ruwa a kowane mutum ya zo ya ba mu bohun da bohun da ya ba mu gaskiya muna sha ruwan shi a can kasa wajen makaranta na kai wajen makaranta don mu sha samu ruwa jama'a kowa ya samu wani ma ina diba ina ja diba man ruwa mu ba da biyu to amma yanzu haka gaskiya wa ga ba mu da ruwa ina ta in dai tayi ne ba mu da ruwa yanzu ba mu da ruwa ta muna samu ruwa sosai don gwamnati na ba muna da pompom. Popo na mun da shi to ba a sace mamu ruwa inda ya sace ruwa ya shiga jira manya shi kenan kuma lamba da ya kamata ya sa har ruwa je kwata bai sa kuma ana bi mu kowane wata a kai ba kudin ruwa kuma shi ne ina sa a kai ba ruwa.
Yanzu haka kuna biyan kudin ruwa?
A ba mu biya tunda ba mu sa ruwa da ruwa yana shiga jira nan ko gini da ana yi a nan muna yi da popo ne amma yanzu ya tana.
To yanzu me kuke so a muku?
Muna so a yi tabbacin mu gwamnati ta tabbacin mu to bon. Ko pompo ko bon a fice yan da gwamna muna kuka da shi a tamace mun gwamnati ta tamace mun saboda ana danin ko mu yi mai laifi ne to kada kula da wannan baba mutum da ka ga kashin shi yana kawo ba ka ce kashi sai ka ce lalawa amma inda ya tamace mu ka ga zabi ya zo fa zai wahala nan zabi ya zo zai wahala nan gaskiya ba zan yi maka ba ni ne manguwa Lidoma ta yi daga ta.
To su ma dai waɗannan matan da suka nemi a saka sunayensu sun bayyana yadda suke fama wajen wahalar neman ruwan shan da za su yi amfani da shi a gidaje.
Wani tunda da dare za ka yi buki tun karfe 2 karfe 1 dare muna nan gurin bohol za mu kawo layi yanzu ga ma abun bohol din ya lalace dawar haka za ka ga ma muna samun wayan zuma kwata-kwata. In ya kai rana yana fitowa daga karfe 7 zuwa 8 kafin 8 ma ruwan ya dauke muna cikin wani yanayi masu ma tura ruwan ga kada kudin ma ba za ka samu ruwan ba in kuma ka samu ruwa 600 ne 700 sannan a ce za a hawo maka da shi kafin ma ka samu ruwan babu in ma ka zo ka ce ka samu mai ruwan ka ce ya hawo maka da shi sai wani ma ya ce maka 800,000 saboda yanayin hawa ne gaskiya muna cikin wani yanayi gaskiya ba ruwa ba wa din nan ba goye mana shi muka gode mu shi muke samu ba wa din ma yanzu ya samu matsala ba kudin gyara yanzu ana neman gurin 200,000 ne da wani abu za a mana gyara babu kudin wallahi muna fitowa tun karfe 3 da rabi 4 mu kawo layi in muka kawo layi a taɗi ba gora bibbibi gora bibbibi kullum muke zuwa nan wata rana gora hudu ma muke samu uku shi yasa kake ganin mu kullum a nan sannan water board kuma sai a yi sati biyu sati uku ba mu samu ruwa kaman satin nan da suka kawo mana ruwa mun yi sati uku ba mu samu ruwa ba ranan sati kawai suka kawo mana kuma ranan satin nan ma sai da aka ta kiran su a waya aka ta kiran su aka ta kiran su sai mu yi sati biyu sati uku kafin mu samu ruwa to matsalan gaskiya muna da matsalan ruwa a nan anguwan sosai
sai mai kira ku ga mahukunta
to gwamnati dai ta taimaka amma gaskiya mai gidan nan shi ma dai yana kokari ba laifi shike gyara mana famfon kuma gidan shi ake shiga kuma a dibi ruwa
duk da yake dai ana ganin kasuwa ta budewa masu sana'ar sai da ruwan amma wannan mai sana'ar sai da ruwan ya ce su ma suna shan wahala kafin su samu ruwan da za su saida ma jama'a
sunana Ishau sana'ana sana'ar da ruwa ne muke ana neman abinci gaskiya halin yanzu din ba wuta muna shan wahala wurin neman ruwan nan kuma iya wanda muke sayarwa to ma Allah kawai mu dai muna taimakawa ne kuma saboda yasa wasu su gane hindu wasu suna jin daɗi
a yanzu dai farashin barar ruwa ya haura naira 500 a wasu unguwannin na Mina zuwa naira 700 a maimakon naira 200 zuwa 250 a baya to gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana sani akan wannan matsala na karancin ruwan kuma tana kokarin shawo kan lamarin inji kwamishinan ma'aikatar ruwa na jihar Niger Alhaji Yusuf Sulaiman
muna samun challenges na overhauling ne machines din mu wani lokaci kuma muna samun challenges na jiran chemical a kawo because muna dan saye-saye ne a JPJP but again cikin jira wani lokaci shata dauke mai kwanaki ma tafin trailer ta iya zuwa nan mun samu wannan mishkila but importantly dine girma his excellency ya ba mu approval na bulk purchase wato mu saye wuri daya gu daya mu saya so that Allah bashi za mu yi ta dan amfani da su har kaman wata uku hudu to Allah ya sa wannan ya faru yanzu mai da nake magana an sake mana kudi akan wannan so mun prayer din ma in Allah da yau za fara samun ruwa
kana nufin yau din nan ma za fara samun ruwa
kuma wajen samun ruwa kuma kaga yanayin mu ita ce in an sake za mu yi reservoirs din mu muke ciccikawa
bayanan sun nuna hatta gidan gwamnatin Neja wahalar ruwan nan ya shafe shi shi ma duk wacce matsalar da ta shafi wancan ungwani shi ya kawo
ai gwamnati cikin garin ne mun da mun ware gwamnati daban ai kaga wata ta bana magana ce daban kuma shi mai girma shi yasa da muka samu matsalan huta a Kwantago a Suleja ita mun yi wajen sati biyu an datse mana huta to in kuma ba huta ba ruwa Allah ya sa wannan ita ma mun sha kanta
fata dai samun mafita akan wannan matsala ta karancin ruwan shan a birnin na Mina da ma wasu yankunan kananan hukumomi na jihar Niger da rahotanni suka nuna cewa sun dogara ne da rijiyoyi da kuma masu sana'ar sai da ruwan wajen samun ruwan da suke amfani da shi a al'amuran yau da kullum kasancewar ruwan shine abokin rayuwa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
zamu soma labarin wasannin mu na ranar yau da Super League Professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Niger inda ake mako na 14 Sahel Sporting Club ta babban birnin Yamai a Yamai ta Olympic Football Club ta Yamai dai da Nima AS Garde National du Niger ta Yamai ta sha kashi a birnin Yamai ga hannu AS Police ta ƴan sanda da Cibiu da Nima AS Ninjilak ta wutar lantarki ta sha kashi banza da daya hannu Union Sportive de la Gendarmerie National a birnin Yamai duk da birnin Yamai AS Fanta Sozoji ta sha kashi 1-2 a hannun AS Duanta Custom sai AS Sony Depta Manpetra ta sha kashi banza da daya a hannun Racing Bukoki ta birnin Yamai a Yamai a birnin Tawa Jeunesse Sport ta Tawa ta yi kunnan doki banza da banza da Akukana Football Club ta Arlit Jihar Agades Sport ta Zandar ta lakkade Urana Football Club ta Arlit Jihar Agades a birnin Zandar da Chihudu da Nema idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta jamhuriyar Niger ta harko da ita ce AS Nijelak da maki 33, ta biyu AS Duan ta Custom da maki 25, ta uku AS Police da ƴan sanda da maki 23. Idan muka lega can kasan teburin ta 12 ita ce Racing Bukoki ta babban birnin Yamai da maki 14, sai ta 13 Yurana Football Club ta Arlet Jihar Agadez da maki 13, Kutal kuma ta baya ita ce Genes Sport ta Tawa da maki 8 kawai. A ci gaba da wasannin kwallon kafa na kofin nahiyar Afirka karo na 33 da ke wakana yanzu haka kasar Kamaru, an yi wasannin ƴan 16 a jiya ko wuce da final tsakanin Gambia da ta kafa tarihi a karo na farko ta kai matsayin quarter final ko kuma quarter final na wasannin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afirka, bayan da ta karkare kasar Guinea Conakry da ci 1 da 0, yayin da kasar Kamaru mai masarkin baki da kyar da sutin gushi ta kwabe kasar Comoros da ci 2-1. Kasar ta Comoros ta yi fama da ƴan wasa da dama da ke dauke da cutar coronavirus, har ma da kocin na Comoros bai samu damar halartar wannan wasar ba ta jiya saboda yana dauke da cutar coronavirus. A yau Talata an kara dazu-dazun nan tsakanin kasar Senegal da Cape Verde, yayin da ake can ana bugawa duk da ajin ƴan 16 tsakanin kasar Morocco da Malawi. Ƙungiyoyin biyu sun kai wasan ƴan 16 bayan da Morocco ta wa Ghana 1-0, kamin tawa Comoros da ta shahe da ci 2-0, kuma Morocco ta yi 2-2 da kasar Gabon a zagaye na farko, inda ta saka kwallaye 5 yayin da aka shata kwallaye 2 a raga. Morocco ta kammala zagaye na farko da nasarori 2 da kunnan doki 1, inda Morocco ta kammala zagayen da maki 7. Ita ko kasar Malawi ta sha kashi 1-0 a hannun Guinea Conakry, kamin tawa kasar Zimbabwe 2-1, sai daga ƙarshe ta yi kunnan doki canjar rasu banza da banza da kasar Senegal. Malawi ta saka kwallaye guda 2 a raga, yayin da aka shata so 2 a ragar. Haka zalika ta yi nasara so 1 da canjar rasu so guda, inda Malawin ta karkare zagaye na farko da maki 4 wanda ba ta damar shiga layin ƴan 16. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To Maryam a takaice, Amurka ta gargaɗi Rasha a yau Talata cewa za ta fuskanci takunkuman tattalin arziki masu tsauri cikin gaggawa idan ta kai mamaya fiye da irin yadda Moscow din ta kai a yankin Crimea na Ukraine a shekarar 2014. Mun shirya mu aiwatar da takunkumi masu matukar muni da ba a aiwatar da su ba a shekarar 2014, wani jami'in tsaron kasa yana faɗa wa manema labarai a Washington. Hakan na nufi ba za mu bi abubuwa a hankali kamar yadda aka yi a baya ba. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi Allah wadai da kisan da aka yi wa wata 'yar jarida a ranar Lahadi a kasar Mexico, mutum na uku cikin shekara guda kacal. An gano Lourdes Maldonado Lopez da aka harbe aka kashe a cikin mota wajen gidanta a garin Tijuana da ke arewacin kasar. Kisan nata na zuwa ne kwanaki bayan da ta yi nasara a kotu akan Jaime Bonilla, mai kafa yada labarai da aka zaba a matsayin wakili na jam'iyyar shugaban kasar Andres Manuel Lopez Obrador. A ƙarshe, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda 2 da sanyin safiyar yau Talata, a cewar sojojin Koriya ta Kudu. Gwajin makamai malinzami karo na 5 da Pyongyang din ta yi a sabuwar shekara. An harba makamai masu linzamin ne a wani yanki a cikin kasar kane ya fadi a gabashin gabar tekun Koriya, a cewar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu na Yonhap. Ma'aikatar sojan Koriya ta Kudu ta tabbatar da gwajin makama a cikin wani sako da ta aike wa murya Amurka, tana mai cewa hukumomin nan na gudanar da cikakken sharhi akan lamarin.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.